وإمام المرسلين ورئيس جور المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka, yammacin 38 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446, wanda kuma daidai da 18 din ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Mu'adh bin Jabal da ke nan unguwar Abba Ibrahim a garin Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe, da mun ci gaba da majalisunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin waɗannan kwanaki masu albarka. A jiya, idan ba a manta ba, mun tsaya ƙarshen aya ta 40 cikin wannan sura mai albarka, Suratul Isra, sura ta 17 cikin jerin gwanon surorin Alƙur'ani daga sama zuwa ƙasa. Fadin Allah maɗaukakin sarki, afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Yau insha Allah zamu tashi farkon aya ta 41, wa laqad sarrafna fi hadha al qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Kafin nan zamu duba ɗan tambayoyi kamar yadda aka saba. Yau zamu fara da tambayoyin masu bibiyar mu online, yawanci mukan manta da su in ba mu fara da su ba. Wannan yana cewa salam, Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Malam, muna yi wa kamfanonin ƙasashen waje aiki, amma mu kuma muna Najeriya ƙarƙashin wani kamfani da yake business process outsourcing BPO, kuma alhamdulillah suna biyan mu da kyau, amma wasu kamfanonin hotels ne da supermarket da restaurant kuma suna mu'amala da giya da naman alade, don haka sai zuciyata ba ta samun nutsuwa a kan aikin. Don Allah malam, menene hukuncin irin wannan aikin namu? Wannan shine business da ake cewa BPE, business process outsourcing, wanda ɗaya daga cikin hanyoyi ne da yanayin fasahar ci gaba ta internet ta kawo, ta yadda kana zaune a nan Najeriya kana yi wa 'yan Amerika da 'yan Ingila da 'yan sauran ƙasashe kana musu aiki ba tare da ka je can ba. Yadda kuma ake yin sa, za su yi concentrating a kan major aikinsu ne, sauran wasu ayyukan sai a nemi mai yi kawai ta waya, saboda yawanci duk abubuwan yanzu duk sun tashi, ko kana gari ma ta waya ake, ko kuma duk abubuwan ta internet ake yi. To sai ya zama kai ne mai ɗaukar musu lissafi, ko kuma mai tara musu, mai karɓan musu wayoyi idan an kira, ko kuma kai za ka yi musu accounting a services ɗin da suke buƙata, ko auditing, ko wani abu da ya kama da haka. Wanda wannan ƙasashe da dama sun ci gaba a fuskar wannan, musamman ƙasashen Philippines da ƙasashen India sun nisa sosai a irin wannan abu. Bai jima ba, baya-baya ya zo Najeriya aka fara yi, kuma alhamdulillah matasa da yawa sun fara samun ayyukan yi ta wannan hanya. Wani zai yi mamaki a ce kana Najeriya, kuma duk da lalacewar aikin Najeriya, kuma ana ɗaukar sa aiki a ƙasar waje. 'Yan Najeriya suna da advantage da yawa a irin wannan harkar. Advantage ɗinsu na farko, suna jin Turanci. Turancin 'yan Najeriya yana da ƙarfi sosai gaskiya, in ka kwatanta da 'yan sauran ƙasashe da wani lokacin in suka makama da wahala ka gane. Na biyu, suna da arha, saboda lalacewar kuɗinmu ya sa yanzu ɗan Najeriya ko yaya ka ɗan bashi ɗan kuɗi sai ya ga darajarsa in ya mayar da shi a dola. Ba shi ya sa ka ga yanzu ba ma obasi ba ƙasar waje, obasahara ma yanzu duk leburori masu ɗinki, masu abin nan ayon benda kafintoci duk daga nan uba sahara tsallaka ne jir suke biya yafi saboda ana biyan su da dala da sefa kai ba ma su bai gufanan nan sun tsallako kan malaman islamiya wallahi fashi mana malaman islamiya suke suna biyan su da sefa za ku ga malaman islamiya sun yi karanci masu kwari kwari wallahi fashewa suke ana biyan su da sefa in ya buga sai ya ga can za a biya shi kusan sefa 10,000 in ya buga ta lissafi sai ta koma kusan 1,000 mai yawa a nan kun gane ko so sai su koma can gaskiya so to wannan ɗaya daga cikin advantages ne advantage na gaba da 'yan Najeriya suke da shi shine yawan marasa aikin yi akwai marasa aikin yi da yawa da suna nan a zaune sai kuma time zone shi ma yana taimakawa don wani lokacin waɗanda suke kamar ƙasashen su Philippines da India ba sa samun good time zone lokacin da suke aka farka za a fara aiki ƙarfe 8 ƙarfe 9 a America to su kuma a wajensu watakila ƙarfe 7-8 ne na dare so dole sai dai su yi aikin dare amma 'yan Najeriya suna samun lokacin da yana iya situn waɗannan lokutan so don haka dai wannan businesses din ana yin shi services din da ake providing kala biyu ne akwai wanda suke cewa a back office outsourcing akwai kuma front office outsourcing back office outsourcing yawanci ba kai tsaye kake aiki da su ba wanda yake front shi ne kuke aiki kai tsaye to dukkaninsu ana iya yin outsourcing dinsu to shi a wanda ya ambata wanda suke yi ya danganta da kamfanin da suke yi wa idan kamfani mu'amalar da yake yi gaba ɗayanta haramun ce gaba ɗaya kamfanin misali kamfanin giya ne yake neman outsourcing to bai halatta kai masa wannan outsourcing din saboda me saboda dukkanin asalin abin da yake yi ma haramun amma idan kamfani abin da yake yi akwai halal a ciki akwai haram a ciki asalin abin da yake yi halal ne amma a cikinsa akwai wata mu'amala kuma ta haram dole kuma ya danganta da kai a wannan capacity kake aiki idan capacity da zaka yi aiki capacity ne na front outsourcing abubuwan da kai tsaye za a dinga order kana bayarwa misali an ajiye mutum a bangaren order giya a cikin hotel shi wakilin order giya ne duk wanda yana ɗakinsa idan yayi order yana buƙatar giya shi zai ɗauki wayar yana nan Najeriya sannan sai ya kira wanda ya kamata su kai masa giyar su kuma sai su kai physically to idan irin wannan aikin yake to kaga wannan aiki ne na haramun kai tsaye aiki ne na haramun irin wannan bai halatta a yi amma misali a ce HR ɗinsu ne hotel ne yake managing musu human resource ɗinsu yana kula da zuwan ma'aikatansu da kowa lokacin da ya zo da a tabbatar ana kallonsa kowa yana aikin da ya kamata wasu CCTV cameras ɗinsu ne kawai za a yi connecting maka ka dinga gani suna nan kana kulawa da kowa da kowa wasu motocinsu ne suna da tracker ana kulawa da duk inda suka tafi to akwai wurin da ba a so su wuce kai kana kulawa da duk inda suke tafiya wasu kai mai ɗaukar waya ne kawai in wani ya kira yana buƙatar bayani ko kuma in hotel ne yana buƙata za a masa reservation kai aikin da za ka yi kenan so ire-iren waɗannan a back outsource ɗin to wannan ba shi da matsala saboda aikin da kake aikatawa aiki ne na halal duk da yake su suna mu'amala ta halal da haram tunda kai ba a haramun ɗin kake yi ba zai zama babu matsala insha Allah kuma alhamdulillah gaskiya wannan yana daga cikin a wuraren da 'yan arewa sun ɗan samu tagomashi saboda kamfanin da ya fi kowanne irin wannan aikin a Najeriya kamfanin arewa ne kuma wata mata ce 'yar arewa 'yar Kano kwanaki mun yi conference da ita Islamic Finance arewa summit arewa Islamic Finance Summit wallahi ta yi presentation akan yadda ta fara da yadda ta yi nasara alhamdulillah duka mutane sun ji daɗin kasancewarta mace 'yar arewa kuma ta ce a yanzu tana da ma'aikata sun fi 2,000 tsakanin Kano Abuja Gombe ina ga da Kaduna a nan offices sun ce a nan suke da centers inda ake zama a yi aikin to kaga wannan abu ne na ci gaba to amma yana da kyau irin wannan tambayar ba ma tambayar ba ce kadai ta burge ne ga shi mai wannan tambayar tsantseninsa da yadda yake fahimtar ma'ana duk abin da zai yi ya kula cewa idan akwai haram a ciki he is ready, he quitting. Ya kuma san menene abin da yake, wannan shine darasin da yake ciki. Mu kokari duk sana'ar da kake yi ka dinga bincikawa ka ga menene halal din ciki, menene haram din ciki. Duk abin da zaka samu in dai akwai sabon Allah a ciki, wallahi ba shi da albarka, kuma bai kai ka saba wa Allah ba komai yawan abin da kake samu. Wallahu ala wa ala. Wannan yana cewa mai tambayar cikin gida yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya kara lafiya da imani, amin. Mallam, idan mutum yayi wakafin shaguna dan daukar nauyin wa'azin karkara, shin magadansa za su iya karbar kudin hayar shagunan bayan rasuwarsa idan suna da bukata, ko kuma su raba shi a matsayin gado? Ma'ana, mutum yayi wakafi, wannan wakafin misali shaguna ne yake da su, sai mayar da su waɗannan shagunan wakafi ne na Allah. Amma abin da yake so a yi da shi shine kuɗin hayar, idan an karɓa a dinga biyan masu zuwa a tsaya mai a motoci a je karkara a karantar da su addini, shi abin da yake so a yi masa kenan. To shin me irin wannan, idan bayan ya rasu iyalansa suka zama cewa sun cinye gadon da ya bar musu, za su iya konvertin waɗannan shagunan su dinga karɓar kuɗin hayar suna cin abinci? Ba za su iya yi ba, ba za su iya yi ba. Wakafi ka'idarsa kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu, lokacin da mahaifinsa Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sami Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan gonar da ya samu a Khaibar, wani lambunsa da ya samu a Khaibar, ya tambaye shi ya zai yi da shi, ya ce ya yi tasbilul asamar wa tahdithul asl, wanda yake wannan shi ne wakafi. Ya ce masa, to ghaira annahu la yubaqu wa la yuhabu wa la yurasu, ba a siyar da shi, ba a kyautarsa, ba a kuma cin gadansa. So wakafi ba za a ci gadansa ba, ba za a yi kyautarsa ba, kuma ba za a siyar da shi ba. To don haka wannan wakafin da mai shi ya yi, ya yi wakafi ne don Allah, kuma bai halatta a canja sharaɗin da ya yi. Ko da su ma mabukata ne, wani zai iya tunanin cewa to ai su ma yanzu mabukata ne, to shi fa ba mabukata ya yi wa ba. Ya yi wakafi ne na da'awa, al-waqfu da'awi ne. To kuma ba a canja makasudin wanda ya yi wakafi a kai masa wani abu daban. Shi yasa malamai suke cewa shar'ul waqifi ka nassi shari', sharaɗin mai wakafi kamar nassin shari'a ne, ba a canjawa. Ba zai yiwu mutum ya yi wakafin da'awa kai kuma ka ce a ci dawa da shi ba, a'a, layin dawa daban, layin da'awa daban. Sai dai idan dawar za a siye ta ne don a yi da'awa, waɗanda za a je wa da'awa idan suna da buƙatar dawa, to za a iya siyan dawa don a yi da'awa da ita. Amma kai don kana buƙatar dawa kuma baka shirya yin da'awa ba, to ba za ka canja wakafin yin da'awa don ka ci dawa ba. An gane ku? To don haka ba a canja wakafi da makasudinsa. Amma da a ce ya yi wakafi ne na mabukata, su ma yanzu suka zama mabukata, to babu laifi, za a iya ba su daga cikin abin da ake karɓa tun da su ma mabukata ne. Yanzu sun faɗo cikin katigorin waɗanda aka yi wa wakafi, wanda wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suke ɗan gagarar ganewa. Sai a dinga cakuɗawa tsakanin wakafi da wasiya. A wasiya magada suna da sai, a wakafi magada babu maganarsu, saboda shi wakafi tun farko ma ne shi yana yi lokacin rayuwarsa ne. A ka'ida jinsance mafi inganci akadi ne lazimi, ko ne shi ba zai da ya ce na fasa ba, ko ne shi in dai ba tun farko, kamar yadda a mazhabar malikiya ana yin temporary wakafi ba, in dai ba tun farko dama ya ce ya yi wakafi ne na ɗan lokaci ba, to ko shi da kansa ba zai dawo ya ce ya fata ba. Once kai wakafi shikenan ya zama wakafi. Balle kuma wani magaji ya zo daga baya ya ce za a canja, kamar yadda kwanaki na san kun yi ta gani a social media, rigimar gidan marigayi Malam Albani Allah ya ji kansa da rahama. Distortion ne da rashin fahimta da dama daga cikin wanda suka yi magana a kai, hatta wasu daga cikin malamin sun dan samu wannan wahabi, sun hada wakafi da wasiya, suna cewa to ai dama da ai bai kamata yayi duka ba, da ya raba ɗaya bisa uku. Waye ce maka haka? A wasiya ne ake magana ɗaya bisa uku, a wakafi babu iyaka, saboda yana raye
da kuma wakafi ne da yayin shi ta hanyar wasiya shi ma akwai wannan batun zai iya zuwa da a ce ya ce wakafi ne bayan mutuwar sa kaza wakafi ne to anan magada za su tsaya su duba ya kai ɗaya bisa uku ko bai kai ba in ya wuce suna da damar da za su dakatar suna kuma da damar da za su ce su ma sun sa gudunmuwar su tarayyar ita wasiya ce ake lissafin ɗaya bisa uku a cikinta amma wakafi babu wannan a ciki so don haka akwai bambanci tsakanin wakafi da wasiya don haka mai wannan tambayar a waɗannan magadan sai dai su yi haƙuri ba abin da za su iya tabawa a irin wannan wakafin in suka yi haka suka canja shi sun ɗauki abin da ba haƙƙinsu ba domin ya riga ya yi don Allah kuma ya faɗa abin da yake so a yi da shi so bai halatta a canja masa wallahu a'lam wa a'lam
ina gade lokaci ya ja wannan kamar neman addu'a ne assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara imani da nisan kwana amin malam yau ina cikin shekara ta goma da gama karatun digiri ina yin sana'ar hannu tun ina karatun digiri da wannan sana'ar nake yi na sayi fili bayan na gama na yi aure kuma Allah ya buɗa min har na gina gida da wannan sana'ar cikin shekarar nan Allah ya jarrabce ni komai ya tsaya cak ga buƙatu sun ƙaru ga nauyi na ƙanne marayu don Allah malam ina barin addu'a Allah ya kawo min buɗi cikin sana'ata Allah ya sa in samu aikin gwamnati don na ci gaba da karatu na ɗan fita da 2-1 kuma ina da burin yin karatu mai zurfi na gode Allah ya saka da alkhairi to amin wannan ba tambaya yake ba a roƙon addu'a yake a wajen ƴan uwa kuma yanayinsa abin dubawa ne mutumin da ya saba tun yana karatu yana da sana'ar kuma ta rike shi kuma bai tsaya ya dogara da cewa shi jiran aikin gwamnati zai yi ba wanda ko yaushe maganar da muke kenan akan matasa a dinga yi ana haɗawa da sana'a yanzu wannan labarin nasa da ya bayar da zaman jiran aikin gwamnati yake yi ai da yanzu ya tsufa ai ko to yanzu a hakan bayan gama digiri shekara goma har yanzu ba aiki amma a hakan ya yi aure ya haifi ƴaƴa ya gina gida kuma yana da sana'arsa ƴar matsala aka samu a cikin sana'ar muna addu'a Allah ya kawo masa buɗi Allah ya kawo buɗi a wannan sana'ar kuma matasa mu ɗauki izina daga irin wannan tsarin nasa shi ma kuma aikin gwamnatin da yake nema tunda shi yake buƙata Allah ya bashi amma ni dai addu'a ta a gare shi Allah ya ƙara masa buɗi a sana'arsa ta hannu saboda shi kansa aikin gwamnatin ma la yusmin wa la yughni min ju'a albashin nakan an baka marayun kadai sai su cinye albashin wallahi so amma dai tunda kana da buƙata Allah ya kawo maka ala rama bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن حقيقة مبينة أجتمونا القرآن ليذكروا درس وأذنتو وما يزيدهم إلا نفورا أما هكا باب أبن ديكي أمكارا مسوط face gujewa da nisa daga abinda yake kunshi a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala bayan yayi bayanin rashin kyautawar mushrikan makka da suke jingina masa mata a matsayin ƴaƴansu su kuma suna gudun waɗannan din to sai kuma ya ci gaba da cewa banda wannan ma ayoyi da dama a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala yana karanto musu amma ba sa ji waɗannan ayoyin al-maqru'a wal mashhuda ayoyin Allah akwai waɗanda ake ganin su waɗanda ake ganin su wanda wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid idan ka duba a komai akwai abin da yake nuni da cewa lalle Allah din subhanahu wata'ala Allah ne kuma shi ɗaya ne kuma shi ya cancanta a bauta masa waɗannan ayoyin ga sunan ana nuna musu burjik amma kullum babu abin da suke ƙara musu illa nukura
face gujewa wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika ghiyanan wa kufra. To haka kuma banda ayoyi mashhuda, to ayoyi makru'a waɗanda ake saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin su, amma babu abin da suke ƙara musu face ghiyanan, face ƙara gujirewa da dagawa da gujirewa ayoyin Allah subhanahu wata'ala. To wannan ƙara musu nufur din da yake kishiyar abin da yake yi wa mu'mine kenan. Ya kamata ayoyin Allah su ƙara wa mutum imani ne. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake kira mu wajen tadabburi a cikin ayoyin al-maqru'a wal mashhuda. Siru fiha layaliya wa ayyamin amini. Inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqallahu inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yuqinun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al ardha ba'da mawtiha wa batta fiha min kulli dabbatin وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. ودنن دكن مسو ايوي ne da Allah subhanahu wa ta'ala da duk mai hankali da zai yi nazari akai zai ƙara masa imani. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. To isirin su ne waɗannan mu'minai ayoyin Allah subhanahu wata'ala da al-mashhuda da al-maqru'a ƙara musu imani suke. Su kuma munafikai da kafirai alladina fi qulubihim maradun, to su kuma ba abin da ayoyin Allah suke ƙara musu face gujewa, shine yake cewa wa ma yaziduhum illa nufura, babu abinda wannan yake ƙara musu face a nisa daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala. Sai Allah yake mu
qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yace qul law kana ma'ahu alihatun, lalle kace musu ya kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mushrikan da suke raye cewa suna bautawa allolinsu da gumakansu ne don su kai su zuwa ga Allah. To kace musu law kana ma'ahu alihatun, da akwai wasu allolin daban wanda suka cancanci a bauta musu kama ya quluna kamar yadda suke rayawa suke faɗa, idan da wasu da karan kansu waɗannan din labtaghaw ila dil arshi sabila, da sun nemi hanya sun tafi zuwa wajen ma'abocin al'arshi wanda yake shine Allah, shine ubangijin gaskiya. Subhanahu, sarki ya tabbata gare shi, amma ya quluna dangane da abubuwan da suke faɗa na jingina shirka gare shi. Uluwan kabira, wannan ɗaukaka ne girma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga abubuwan da suke jinginawa zuwa gare shi. A nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana inkari da ilzami ga waɗanda suke jingina masa abokin tarayya, musamman mushrikan Makka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne zamani da su, suna cewa suna da wasu ababen bauta, inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa, muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. To shine Allah subhanahu wata'ala yace kace musu da akwai wasu abokan bautan da suka cancanta a bauta musu labtaghaw ila dil arshi sabila, da sun nemi hanya zuwa ga Allah ne, Allah abocin al'arshi subhanahu wata'ala. Malamai sun ba da fassarori guda biyu ga waɗannan ayoyi. Fassarar farko ita ce labtaghaw ila dil arshi sabila, ita Malam Ibn Kathir ya ɗauka shine da akwai wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa, to su ma da dole su je su bauta masa. Su ma waɗannan waɗanda suke faɗan, su ma da dole su je su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yace ula'ikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, su kansu waɗanda suke buƙatar su ma suna neman buƙata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka dama akwai su, to su da kansu ba abin da za su yi sai dai su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, dan haka dama akwai su waɗannan wanda suke rayawa din, to tabbas babu abin da za su yi face su riƙe Allah subhanahu wa ta'ala, su nemi hanyar zuwa gare shi don su ba su bauta masa, don su kasance su taho gare shi suna masu miƙa wuya, suna masu zama abin bauta gare shi. Ma'ana ta biyu, fassara ta biyu shine labta gau ila dil arshi sabila, da akwai wasu abin bauta banda Allah subhanahu wa ta'ala, to ai da ba za su yadda ba, da sun je sun yi jayayya da Allah subhanahu wa ta'ala akan mulkinsa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, law kana fihi ma alihatun illa Allahu ku la fasadata, da akwai wasu waɗanda suke cikin wannan sama da ƙasa ɗin, wanda suke akwai wasu wanda suke alloli ne, to da tsarin sama da ƙasa da ya rushe. Saboda daidai lokacin da wani ubangijin yake buƙatar a yi ruwa, wani lokacin kuma shi kuma wani so yake a yi sanyi a yi rani, lokacin da wani yake buƙatar a yi rana wani yana buƙatar a yi me a yi lullumi, lokacin da wani yake buƙatar dare wani zai ce a yi me a yi rana, su dole da an samu wannan inconsistency. Amma ba a taɓa samu ba, wanda wannan kaɗai yana nuni da cewa lalle Allah ɗin subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala yace bai riki wani abokin tare, bai riki da ba, sannan babu wani abun bauta tare da shi. Domin da akwai idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, da kowanne abun bauta da ya dauko, kowanne ubangiji da ya dauki abun da ya halitta, wannan yayi gabas da nashi, wannan yayi arewa da nashi. Kamar yadda muke gani a shuwagabannin duniya waɗanda su ba halitta suka yi ba, a shuwagabannin duniya yanzu a ƙasashe, wani wata ƙasar sai ta ce ita tsarin gurguzu za ta bi, wata makociyar ta ita kuma sai ta ce me, sai ta ce ita kuma tsarin jari hujja za ta bi, ko kuma kowace shi kenan, aka samu matsala sai a yi ta a yaga. Ku duba ƙasar South Korea da North Korea, ƙasa ɗaya ce Korea ce, amma da aka tsaga wannan sai ta gurguzu, wannan ta jari hujja, kuma suna nan a ƙasashe. Saboda me? Saboda shugabanni sun bambanta, tsarin su ya bambanta, kowa baya so ba zai iya yarda ya dan uwansa ba, dan haka sai aka yaga, sai wannan yayi nan, sai wannan yayi nan, ga su makuta ne. Amma idan ka ɗauko ƴan waɗannan ƙasashen guda biyu da South Korea da North Korea, idan ka haɗa su waje ɗaya, bambancin da yake tsakaninsu ya kai ka ɗauko na ƙauye, ƙauyen ƙayau ka haɗa shi da na birnin da ya fi kowanne birni. Saboda tsarin da ideology da yadda ƙasar take tafiya gaba ɗaya ya bambanta, waɗannan suna da ƴanci, waɗancan kuma kusan bautar shugaban ƙasar suke yi. In ya mutu a naɗa masa su ɗansa kuma su ci gaba da masa biyayya, za ku gan shi yana nan da wani ɗan cunku haka ko, amma ya tara kuma kayan aiki, kusan waɗannan fitinannun ƙasashen na duniya ba wanda suke tsoro kamarsa, sauran sai sun zauna sun yi shawara, ko ba haka ba sai sun zauna a majalisa, shi kuma idan ya bushi iska kawai sakar musu makamai masu linzami zai yi, dama kuma ta can baya ba su da nisa, shi yasa lallaɓa shi ake yi. So idan kuka duba ƙasa ce guda ɗaya, menene yasa aka yaga? Saboda ideology da kowa yake so ya tafi. Ku duba ƙasar Sudan da suka samu matsala, kowa ga inda yake so ya tafi ƙarshe, sai aka yaga da arewaci da kudanci. Ko kuma yanzu watakila yadda mu muke musulmai muke so a dinga wasu abubuwa a tsarin musulunci, da waɗanda Turawa suka zo suka same su da ganye suka ɗinka musu sutura, mu da aka samu kakanninmu da gwadansu da rigarsu da babban da kayan saƙinsu, ko ai tunaninmu ba iri ɗaya ba ne? To da za a ce yanzu a ware kowa a bashi nashi, tsarin da za mu tafi zai bambanta, ko ba haka ba? Saboda yanayin da shugabannin kowanne ɓangare suke buƙata ya bambanta. To wannan shi ne abin da yake faruwa a rayuwa ta waƙi. Saboda me? Saboda kowa tunaninsa daban, to haka da a ce akwai wani ubangijin banda Allah subhanahu wataala da tunaninsa sai ya bambanta da na ubangiji subhanahu wataala da shi sai ya ce shi yadda yake son dare da wurin sa ba 24 hours bane yace shi ko 8 hours yake so ku yi awa 24 a dubu ku yi awa 24 a rana ko ba haka ba shi kuma da wannan ubangijin sai ya ce me makon kwana 7 a sati shi sai yake satin sai kwana 9 maimakon inna iddata shuhuri inda Allahi na ashara sha'aran fi kitabillahi sai ce shi kalandarsa wata 18 za ta yi kuna ganewa ko da zai zo da tsarinsa daban-daban to da wannan duniyar ta zama cewa tana da tsare-tsare da tsare-tsare daban-daban da ranan nan da take fitowa ta fadi da shi ma sai yayi wata ko banda rana da wata sai ya tsara kuma yi wani abin daban-daban musan shi ba to amma saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne sunnar sa yadda take haka take tafiya shi yasa yace idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da an yi haka din da dayan ba zai yadda ba da sai ya koma dole sai dai yayi galaba akan daya to amma saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne dan haka tsarin duniyar yake tafiya a haka to shine malamai suka ce ma'anar wannan ayar ta biyu shine idan labtazu ila bil arshi sabila da sun yi munaza'a ko da sun yi jayayya da ubangiji subhanahu wataala ma abucin al arshi wanda yake shine sarkin gaskiya shine mahalicci na hakika da akwai wasu da gaske da sun gwada yi to duk wanda ba shi ba to kai dan drama ne duk wani wanda yake rai cewa wai ana bauta masa ko shi ma ubangiji ne wallahi dan drama ne yadda kaga Fir'auna yayi drama sa ya gama ta kare to shi ma dan drama ne kun gane ko ai Fir'auna yace shi ma ana rabbukumul a'la ko yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ma urikum illa ma ara yace sa'aqtul musa wal yadi rabbuhu inni akhafu an yubaddila dinakum wa yudhhira fil ardi al fasad amma a karshe da halaka ta zo ya ci gaba da cewa ana rabbukumul a'la ai ya gane cewa drama yake yi sai yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al muslimin wannan shine kuma hakika duk wani wanda yake rai cewa ana bauta masa to lalle labtagau ila bil arshi sabila yaudara kansa yake yi dole sai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine abun bauta da gaskiya in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda subhanahu Allah subhanahu wataala yake sarki ya tabbata gare shi amma ya kuluna ya tsarkaka daga abin da suke fada suke jingina masa na shirka uluwan kabira daukaka wacce take mai girma ai haula il mushrikuna al mu'taduna zalimuna fi za'amihim anna ma'ahu alihatan ukhra ai Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga waɗannan maganganu da wannan mushrikai suke jinginawa ga Allah subhanahu wataala bal huwa al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wataala shine wanda kowa yake nufin sa da bukata shine faya daya wanda yayi halitta wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba subhanahu wataala amma yaquluna uluwan kabira tusabbihu lahu
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع wal ardu wa man fihinna sammai guda bakwai da kasai wa man fihinna da dukkanin halittun da suke cikin su tusabbihu lahu suna masa tasbihi Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi domin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala walakin sai dai ku la tafkahuna tasbihahu ba kwa jin yadda suke yin tasbihi innahu lalle shi Allah subhanahu wataala kana ya kasance haliman mai hakuri da gafuran mai yawan yafiya ne ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayani akan rububiyyarsa da yadda kowace halitta take risnawa gare shi tasbihu lahu samawati sab'u wal ardh sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba ɗaya suna yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi. Wasu malaman suka ce wannan tasbihin bilisanil hali ne, wasu suka ce a bilisanil maqali ne. Ya ake nufi da lisanil hali da lisanil maqali? Lisanil maqali shine turki, suna furta wannan tasbihin, suna yin tasbihi amma bambancin walakin la tafqahuna tasbihahu, ba ma jin yadda suke yin tasbihi. Wasu suka ce a bilisanil hali ne, a aikace ne, kamar abin da ake cewa body language shine lisanil hal, yanayin da kake ciki yana nuna cewa kana yin tasbihi, wanda wannan idan muka dauki ma'anar farko shine a cewa komai yana shedawa cewa akwai wahdaniyar Allah subhanahu wataala a tattare da shi, kamar yadda fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, a cikin komai zaka ga akwai wani yanayi da yake nuna cewa Allah dai shi ne Allah kuma shi kadai ne. Idan ka daga kai ka kalli rana kaga yadda take fitowa ta fadi ba fashi, inda ta kullo bara ranar 18 ga watan Maris 2024 bana tanan ta kara fitowa, yanayin lokacin da akai sallah a wannan ranar bana ma haka aka kuma yi, yadda take wannan shi kadai yana nuna maka cewa lalle akwai Allah din subhanahu wataala. Haka ka dubi wata yadda cycle din sa yake, da yadda yake faruwa, da yadda yake raguwa, baka taba ganin wata ranar 23 ko da 4 ya cika ba, kamar yadda baka taba ganin wata a ranar 3 ko 4 ya cika ba, ko baka taba ganin wata a ranar 14 ko 15 yana rabi ba, ko ka taba gani? Wannan duka alama ce da take nuna maka cewa Allah subhanahu wataala wahidun din shi kadai ne. Hakanan akai a karan kanka, idan ka dubi kanka abubuwa da yawa da Allah ya yi maka, kai ka san cewa Allah din Allah ne, kuma kai ka san cewa shi kadai ne, to komai a jikinka yana sheda maka wannan, wannan bilisanil hali kenan. Wasu suka ce a wannan bilisanil maqali ne, domin fadin Allah madaukakin sarki walakin la tafqahuna tasbihahu, ba ka ganewa ne, ba ka ji, ba za ku ji yadda suke tasbihin ba, amma suna yin wannan tasbihin, wanda wannan shine ɗaya daga cikin asharul qaulain, ɗaya daga cikin manya-manyan maganganu guda biyu wanda gareta a zuwa ga wannan malam Ibnu Kathir ya tafi a cikin littafin sa, domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin littafin sa alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati والارض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وان يسبح له ويسجد له يسبح له الم ترى ان الله يسبح له فنن اقي علم يسجد له وان با
في سوره النحل النحل الم ترى ان الله
يسجد له من في السماوات والارض وايت با ايت بكي والشمس والقمر تي ايت wannan waccan din ta tafadin ce ko ko zumar waccan din yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh
wa man fihi
wata nur ce ne
ta cikin nur alam tara anna allah
alam tara anna allah yusabbihu ta nur ce ko to babu ita mana alaran ma hadda ta yau ta zama kiyam kiyam
alam tara anna allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wat-tayru saffat كل قد علم صلاته وتصبيحه إن
كازو جد على رمى ربنا فرق رشان إيه أنا كل قد علم صلاته وتصبيحه يا فتكرات الآية دينا ثم تاكي زوا كازو كينا تاكا تابو داما داما سودان هكا ألم ترى أن الله يسبب له من في السماوات والأرض كل قد علم صلاته وتصبيحه kullum kowanne ya san yadda yake yin nasa tasbihin da kuma yadda yake yin salati ga Allah subhanahu wataala, to ta yaya ne mu ba ma ganewa? Shi yasa Allah subhanahu wataala yace walakin la tafqahuna tasbihahu, ku ba ku gane yadda wannan tasbihin yake, wanda wannan shine kaulin da malam Ibnu Kathir ya tafi zuwa gare shi da yace innahu kana haliman ghafura, lalle Allah subhanahu wataala ya kasance haliman, ai innahu la yu'ajilu man asahu bil uqubati bal yu'ajiluhu wa yanzuruhu, Allah subhanahu wataala mai juriya ne, mai hakuri ne, in ba haka ba yadda kowa yake masa tasbihi wasu kuma su zo ce za su masa shirka ai da ya halakar da su gaba daya to amma Allah subhanahu wataala yana jinkirtawa fa in istamarra ala kufrihi wa inadihi akhadahu akhza azizun muqtadir idan ya ci gaba ya dole akan wannan kafircin to sai Allah subhanahu wataala ya damke shi damka irin ta wanda ya isa wanda kuma yake da dama akan kowa وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يفدا حديثي انغانتاتشي يكي cewa inna allaha la yumli bil zalim hatta idha akhlas akhadahu lam yuflitu Allah subhanahu wa ta'ala yakan jinkirtawa azalimi wanda yake saba wa Allah ko da shirka ko da sauran nau'in sako na kabira har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi lam yuflitu wannan ko ba zai iya bacewa ba sayyid sallallahu alaihi wasallam ya karanto wa kadalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima kamar haka ne damkar ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya damki mutanen alƙarya lokacin da suke aikata zalunci wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima wa ka ayyin fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima Allah subhanahu wa ta'ala yace nawa nawa ne daga cikin alƙaryu da Allah subhanahu wa ta'ala yake fadda su ya halakar da su suna masu zalunci innahu kana haliman gafuran lalle kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafara ne kamar yadda ya fada karshen waccan ayar inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman gafura lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai hakuri ne mai kuma yafiya ne ya Allah ka yafi mana kurakuranmu sai aya ta karshe al-rahman
wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا idan ka karanta alqur'ani sai mu sanya tsakaninka da waɗanda ba su imani da ranar tashin alkiyama ba hijaban wani shamaki masturan wanda yake abun boyewa waja'alna ala qulubihim akinnatan sannan kuma sai mu sanya a cikin zukatansu wani rufi ko wasu murafu an yafqahuhu ta yadda ba za su iya fahimtar sa ba wa fi adanihim waqru sannan a kunnuwansu akwai rufi da zai hana su saurara وإذا ذكرت القرآن إذا ذكرت ربك في القرآن إذن كأنبشي أبنجيجنك أشين القرآن ولو على أدبارهم نفورا في سجوية بايا سنما سبدو سبو دباسا سسورارا أبنجيج سبحانه وتعالى ينا قيا منا إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرنت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا sai Allah ya sanya shi hijabi shamaki tsakaninka da waɗanda ba sa imani da ranar lahira wanda wannan malamai sun masa fassara guda biyu fassarar farko shine sitir ya zama akwai wani shamaki ba sa so su ji karatun alqur'ani sai su dinga guduwa da sun ji qur'ani guduwa za su yi kamar yadda ƙarshen wannan ayar ya bayyana wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura idan suka ji an karanta aka karanta alqur'ani suka ji to gaba ɗaya sai su juya baya suna masu gujewa wajen da ake karanta alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana can cikin suratul fusilat wa qala alladheena kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfihi la'allakum taghlibuna suna cewa waɗanda suka kafirta suna cewa kada ku saurari wannan alqur'ani in ana karantawa ma ku dinga ihu kuna hayaniya kada ma aji iya gudun kama idan ana karantawa ila ladanka akwai lokacin da aka bada wannan fatawa idan aka zo ana da'awa in ka ji ahlus sunna sun zo suna da'awa iya gudun ka iya ladanka saboda me saboda ba hujja ai in dai da hujja menene zaka gudu kuma me kake jin tsoro saboda da'awar gaskiya idan ta zo rugurguza ƙarya take bal naqdifu bil haqqi alal batili فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون إذا قريا إذا غسكيا تزو تدلر وقريا سي تي دغو دغو تي رغو رغو da ita kun gane dugu dugu da rugu rugu iko Allah sunan din ina ga musan dugu dugu aranwa na'am shikenan ahyul batila bi dhikrihi ahyul haqq bi dhikrihi wa abitul batila bi nisyani inda har an manta kalmar gara ma amanta ta gaba daya to Allah subhanahu wa ta'ala idan ya saukar da gaskiya akan ƙarya sai ta dugu dugu sai ka neme ta karasa to shi yasa idan gaskiya ta zo take koran ƙarya to suna cewa idan ka ji Qur'ani ka guji ka bar shi ko kuma in ma zaka tsaya din to wal gaufi ka dinga hayaniya kada ma ka bari kai ka saurara wanda ake karantawa ma ba za su saurara ba to wannan ƙarshen yayi daidai da farkon wannan fassarar to shine fassara ta farko cewa idan suka ji Al-Qur'ani guduwa take sai ya zama akwai shamaki shine kuma yace waja'alna ala qulubihim akinnatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a zukatansu wasu murafu waɗanda ba za ma su iya fahimtar Al-Qur'ani ba ko da sun saurara haka nan wa fi adanihim waqrun a kunnuwansu akwai shamaki da murfi da zai hana su suji to fassara ta biyu ita ce wacce ta zo a hadisi hadisin da Imam Abu Musa al-As'ari ya fitar da shi haka nan Abu Ya'la al-Musli hadisin Asma binti Abi Bakr wacce take nufi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan kana karanta al-Qur'ani zai sanya kafirai da mushrikai ba za ma su ganka ba wannan shine hijaban mastura shine shamaki ne da kai din ne ma ba za su gani ba za a sanya shamaki tsakaninka da su ba shamaki tsakaninsu da fahimtar Al-Qur'anin ba na farko su ne ba za su fahimci Al-Qur'anin ba na biyu ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura za a sanya shamaki tsakaninka da su ga ka kana wajen amma ba za su ganka ba kamar wata kamar wani lakanin zana kamar lakanin layin zana ban so na kira laya din an gane dan a fahimci ma'anar zai zama kamar akwai layin zana ba za su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda wannan shine abin da yazo a athar na Asma binta Abi Bakr wacce ta rawaito cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tabbat ya da Abi Lahabin watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab yasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar sai matar Abu Lahab al-Awra mai ido daya ita imra'atuhu din da aka ambata kenan ko to sai ta zo tana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mata Ummu Jamil lokacin da ta zo sai take cewa tunda yace fi jidiha hablum wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad sai ta zo ita ma take ramawa shine ta zo take cewa mudammaman ataina wa dinahu kalaina wa amrahu asaina take cewa to ita ma ta rama ba Muhammadu ba to ba Muhammadu wanda ake gojewa bane wanda ake kushe wa ne ma'ana ita yanzu ta rama tunda sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta juya kuma take cewa addinin nasa munqibi kuma abin da yake so ayi ba za a yi ba haka tazo take fada sannan tazo tana tambaya ina Annabi sallallahu alaihi wasallam da tazo sai ta rantsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da Abu Bakr Siddiq da tazo sai ta tambaye shi sai tace masa ina abokin naka naji an ce yana zagi na to kafin ne sai da Abu Bakr Siddiq da ta taho sai da ya samu labarin ta taho sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matar ga ta nan za ta zo kuma ba kirki bane da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ta zo ba za ta ganni ba ta zo in ta zo ma ba za ta ganni ba tana zuwa kuma suna zuwa da sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ba ta ganshi ba sai ta ce ina abokin naka naji yana zagi na ba zan yadda ba sai ta ce mata a'a ba zagin ki yake yi ba fa qala Abu Bakr radiyallahu anhu laqad aqbalat hadhihi wa ana akhafu an taraka fa qala innaha lan tarani wa qara'a qur'anan i'tasama bihi minha sai ce fa ja'at hatta qamat ala Abi Bakr فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها da tazo ta samu Abubakar Siddiq suna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tace yana ina naji yana zagi na yace na rantse miki da ubangijin wannan Ka'aba saboda abin girmamawa ce a wajen su bai zage ki ba tace to shikenan ya ƙara ai abin da ya faɗa a kaina cewa za a sa mun tasari na wutar jahannama da tijiriha hablum min masad to ai ita shi ya sani kuma Qurayshawa sun sani cewa ni ɗan babban gida ce a cikin su dan haka abin da yake faɗa ba zai faru da ni ba yace shikenan da yake a sauka lafiya sai ta tafi mahallu shahid lokacin da ta zo da sayyidina Abubakar Siddiq ya taradda ya gano ta ta zo faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga ta nan fa kada ta zo tai maka ba daidai ba sai ce mata lantara ni ba za ta gani ba ba za ta gani ba sai ya karanta alqur'ani sai yayi ya samu shamaki tsakaninsa da ita wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to wannan ita ce ɗaya ma'anar da take nufi cewa shamaki za a sanya tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mushrikai wanda wannan ita ce ma'anar kuma waccan din ma ma'ana ce ingantacciya domin a fili ne suna aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ce waja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu a kunnuwansu a zukatansu akwai murafu ba sa fahimtar sa wa fi adanihim waqrun haka nan a kunnuwansu akwai rufi wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura idan ka karanta musu alqur'ani ka ambaci ubangijinka shi kadai to wannan kamar an sa musu zigazigi ne sai inda karfinsu ya kare guduwa suke ba sa so su tsaya su saurara insha Allah nan zamu tsaya duba da yanayi na lokaci abinda muka karanta na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana